الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اضري لنا بهذا المحضر، والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Bayan haka, ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta’ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, mun gode wa Allah tabaraka wa ta’ala da ya tsawaita rayuwarmu, ya ba mu rai, ya ba mu lafiya, ya ba mu iko, ya sanya mu daga cikin al’ummar musulmi da ya yi mabaiwar halartar wannan wata a raye da lafiya. Alhamdulillahi, hakika wannan ni'ima ce mai girma wanda ya kamata mu gode wa Allah tabaraka wataala. Ƙari akan haka, bayan ya sanya mu masu rayuwa masu lafiya a cikin wannan wata, ya kuma ba mu iko da za mu iya zama domin karanta littafin Allah da kuma yin bayanin shi bakin gwargwadon fahimta, bakin gwargwadon fahimta. Alqur'ani wanda za mu karanta, kamar yadda kowa ya sani, littafin Allah ne tabaraka wa ta'ala, ba littafin wani ba. So da haka fahimtar shi a yanda yake, wannan za mu iya cewa abinda ba zai yiwu ba ne, sai dai iyakar abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya haska wa mutum a bisa a fahimtar magabata. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar masa da Alqur'ani, shi ne malamin tafsiri na farko a duniya, shi ya fara tafsirin Alqur'ani. Bai zauna ya karantar da tafsiri a irin wannan tsarin da ake yi a yanzu ba, ya zauna ya ce ku zo in fassara muku Qur'ani. A'a, abinda yake faruwa, Alqur'ani ya sauka da yaren Larabci, kuma waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake isar ma Alqur'ani a marhalar farko su ne Larabawa. Shi ya sanya abubuwa da yawa daga ciki tunda yarensu ne suna fahimta. Abinda ya kai ba su fahimta ba, system bai Annabi alaihi salatu wassalam menene, sai ya fassara musu, ko kuma wani lokacin da kanshi zai tambaye su, kun fahimci abu kaza daga Alqur'ani, kun san me Allah yake nufi da kaza, su ce ba sani ba, sai yin bayani sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. To bayan shi, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ci gaba da kokari wurin fassara shi, wanda sukan fassara da abinda suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk da wasunsu sukan yi kokari su fahimce shi da yaren shi. Amma kamar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa ardahu, an taba tambayar shi wata kalma a cikin Alqur'ani, yayi shiru sai ya ce to wallahi shi dai wannan kalmar bai santa ba. An tambaye shi wa fakihatan wa abba, aka ce menene abba? Fakiha dai wannan ya sani, menene abba? Yayi shiru can sai ce wallahi bai sani ba. Wasu suka ce kai ne halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kai ne muke tare da kai anan, kuma kana mazaunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin ka na shugaban mu gabaki daya. Me zai hana kai kokari kai ijtihadi ka fassara mana wannan ayar a yanda ka fahimta wannan kalmar a yanda ka fahimce ta? Yace subhanallah, ayyu ardun taqilluni wa ayyu sama'in tazulluni in kuntu qultu fi kitabillahi bi ra'yi. Yanzu da kuke cewa wai in fahimci wani abu kawai in fassara ayar, in fadi ra'ayi na, me na fahimta kawai sai in fada in fassara? Yanzu idan nayi haka, zatanku wace ƙasa ce za ta iya daukar nauyina, wace sama ce za ta iya mun rufi? Ƙasar Allah nan da ya shimfuda mun, kuna ganin na zo in yi wa Allah ƙayya ko in faɗi abu zancen Allah da ra'ayina, kuma in ce zan amfana da wannan ƙasar da Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfuda mun? In canza ma Allah abin da yake nufi, kuma sama shi ta mun inuwa, ba zai yiwu ba? Wato yana nufin ina zai sa, ina zan sa kaina, kamar na Bahaushe ne, inda ya ce ina zan sa kaina in ya zama ina fassara alqur'ani da ra'ayina. So da haka akwai hadari. Hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yake fassarta alqur'ani da ra'ayin shi, to hakika wannan mutume ya tanadar makan shi inda zai zauna a cikin wutar jahannama idan an je. Sannan to da ya faɗi haka, sai wani daga cikin sahabbai sai ya ce, to ni bai kamata a ce na fassara shi da ra'ayina ba tunda sai na Abubakar ya ki fassara, sai ce amma ni na san a wajenmu a cikin kabilarmu muna fassara abba da dukkan wani abu da idan an noma mutane, in an noma abin noma mutane za su ci ƴaƴan dabbobi su ci ganyen, to wannan shi muke cewa abba, kamar kowa kenan. Idan an yi wake, in aka sussuke mutane sai su dauke kwayar, dabbobi sai a ba su kowar, muna kiran shi abban. Haka kamar dai wannan kowa. To da suka duba sai ga lalle zai iya haduwa fakihatan wa abban, shikenan sai aka yadda. Abin da nake so a fahimta anan, a labudda ga mutumin da zai ci zai fasar littafin Allah tabaraka wa ta'ala, ya zama mai taka tsantsan kwarai da gaske, kar ya yarda ya kawo wani abu wanda zai sanya ya zama ra'ayin shi ne. Abu na gaba, amma idan yana da wata hujja da ya dogara, babu laifi. Duka wannan kissar ta Sayyidina Abubakar, Abubakar radiyallahu anhu ya yi taka tsantsan bai faɗi abin da ra'ayin shi ba. Sannan wannan sahabi shi kuma da ke ya san kalmar, sai ce shi dai da dai ba a Qur'ani ake magana ba, da a ce a wani guri daban ake magana, shi a garin su ga abin da ake cewa abba a kabilar su, shikenan sai ka ce to shikenan Qur'anin ma dauke ta haka, a fassara ta haka. Saboda haka sai zamana in kana da wata madogara ka fassara da wannan madogarar, amma kar ka rike ka ce iyakar bakin fahimtar kenan, amma kar ka yarda ya zama kai ne zaka yi kirkiran fahimtar, kace kawai ni haka na gane. Wannan kure ne kuma laifi ne wanda dukkan magabata ba su hada kai ba. Har wayo ana ba da kissa, Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana fassarta Al-Qur'ani, yazo innahu zanna allan yahur, sai ce wannan yahur din bai san shi ba. Aka ce to kai kokari mana, ce dan me sai ya sake mun mece irin waccan magana, ba sai kokarin komai ba, akai bai san shi ba, a bar karatun anan. Wato abinda da yawa yanzu daga cikin ɗaliban ilimi da masu da'awar malanta yana yin wahala, kuma wannan la'adri din mu dauke ta a yanda Imam Malik ya faɗe ta, la'adri nisful ilmi. In aka tambaye ka abu sai ka ce baka sani ba, to ka samu rabin ilimi, ka samu rabin wannan. In aka ce misali tambayar da aka ba za a baka maki 100 in ka bada ta daidai, to da aka tambaye ka baka sani ba sai ka ce baka sani ba, to ka samu maki 50 a cikin ta. Menene ma'anar ka samu maki 50? Ka kubuta sauran maki 50 din daga ran da ka ce wa mutane abu kaza ban san shi ba, to daga ran nan zaka bude kofar binciken sanin shi. Ka wannan ofar da ka bude, dalilin ta shine cewar da kai baka sani ba, ashe ka samu rabi. so da haka wannan shine kaidar da ya kamata mu haukai sai na Abubakar radiyallahu anhu da ya faɗi wannan kawai shike ne bar magana wata rana ya fita tanazuhin shi bayan gari yana yan tafiyan shi sai ya ga wani yaro yana wasa da tsuntsu ya daura mu tsuntsun zare a kafar shi sai ya rike jelar zaren da hannun shi sai ya saki tsuntsun tsuntsun sai ya tashi furr sama ya zaci ya kubuta ashe ga igiya a kafar shi sai yaron sai janyo tsuntsun ya fusgo shi yana yin haka da shi yana wata waka yana dara dairi fil hawa'i wa zanna allan yahura bale sai fusgo shi tsuntsuna in ya suke shi ya tashi sai ce dara dairi fil hawa'i tsuntsuna gashi fa ya tashi sama wa zanna allan yahura yayi tunanin tashin nan da yayi zaton shi baya dawo ba to bale dole ko ya dawo sai ya saki fusgo shi wai ma'ana dole ya dawo tunda ige shi na hannuna sai na Abubakar yace Allahu akbar ashe shine ma'anan innahu zanna allan yahura din so irin waɗannan ababe ya kamata wajibi ga masu tafsiri musamman masu tafsirin alqur'ani da dukkan masu sauran ilmoma amma ba wanda yake daidai da alqur'ani hadari saboda idan kace zaka fassara alqur'ani da ra'ayinka hadarin da ke ciki yana da yawa hadari na farko ka halakar da kanka kai dawo ba maganar kanka ake ba ba maganar kanka ake ba hadari na biyu mutanen da ke sauraronka amana suka baka ta addinin su addinin nan nasu babban kundin shi shine alqur'ani so da ka duk abin da ka zo ka fassara musu da wannan ra'ayin naka za su ce haka nan ne alqur'ani yake an fahimta to za su dauki wannan abin su yi aiki da shi da sunan cewa Allah ne ya faɗa alhali kuma ba Allah ne ya faɗa ba kai ne ka faɗa idan kenan yanzu a wannan addinin da suke yi in sun ce Allah ne ya faɗa ba Allah ya faɗa ba kai ne ka faɗa ka zama kai ne ubangijin su kenan ka zama kai ne Allah su so da ka suna addini ne bisa fadarka kai kuma fadarka an bayyana ta fadar Allah kenan duk lokacin da kace zaka fassara alqur'ani sai kai kokarin sanya ra'ayoyinka a ciki to kaman kana kiran mutane ne cewa su zo su yi bauta maka su bauta maka a yanda kake so so da haka kenan sai zama ka halaka kai akan kanka ka halakar da masu sauraronka wannan ta sanya malaman musulunci suka sanya wa ilimin tafsiri sharuɗa ba yanda za a yi ka samu ilimin tafsiri ko ba yanda za a yi ka zama ka fara tafsiri sai ka hada wasu ilmoma kuma duk lokacin da ka fara tafsirin nan akwai wani ilimi wanda baka samu ka same shi ba kawai sai ka dauka ai abin mai sauki ne tunda ka iya larabci abin mai sauki ne zaka zo kawai duk ayar da ta daidai ka fassara in ma larabcin ya dan shiga maka duhu kawai sai ka buka musu to duk ilimin da ka jahilta to da ka zo kana tafsirin zai nuna ka ma abotan shi za su san wannan bai kamace ya fara tafsiri bai fara a ilimin nan sun sanya shi ne saboda me saboda wannan ilimin duk wanda ka ji ambata to akwai shi a cikin Qur'ani dole dole so da haka idan daurin shi yazo ya zaka yi kai baka san shi ba dan alqur'anin nan ba fanni ɗaya bane funun ne da yawa a cikin shi a wani farko ga mutumin da zai tafsirin alqur'ani abinda ya zama dole matakin farko dole ya san larabci ilimin larabci da abinda ya haɗe shi ga baki ɗaya idan mun ce ilimin larabci na farko ka san lugar kanta shi sanin luga ka san wannan abin in larabawa sun ce kama ya tashi suke nufi in sun ce akala ya ci suke nufi ka san wannan shi ne sanin luga ba hukunta hukuntanta bane gundarin yaran tukunna labud daga mutumin da zai tafsira alqur'ani ya san wannan bayan nan sai ka zo to da menene wannan kalmar ta haɗe da ilmi to shine anan ilimin nahwu zai shiga labud da ka san ilimin nahwu saboda idan baka san ilimin nahwu ba akwai hadari a cikin tafsirin da zaka yi labud da ka san ilimin sarf labud ne wannan zaka dole ka san ilimin sarf in ba haka ba akwai hadari a cikin karatunka da zaka yi na tafsirin alqur'ani babu makawa ga mutumin da zai karantar da tafsirin alqur'ani a cikin ilimin larabci sai ishtiqaq ilimin ishtiqaq yanda ake tsagar kalma daga masdarin ta ta ji juyawa kamar dai yana cikin karkashin ilmin sarf. Bayan wannan labudda abin da ya shafi bangaren balaga da fannonin nan nata guda uku ka san shi, ilmul ma'ani, ilmul bayan da ilmul badi. Dole ka san wannan ba makawa, wanda ci abin da ya shafi bangarora na larabci. Idan ka gama da wannan wallahi alhamdu ka samu hazzi mai kyau a ciki, to sai ka dawo cikin wannan ulumul Qur'an. Dalili alqur'ani ne yana da ilmoma da yawa. Ilmul Qur'an wato yana abu ne mai fadin gaske, amma wannan zai taimaka maka cikin sanin ya zaka fidda hukunce-hukunce. Dalili a cikin alqur'ani musamman abin da ya zama dole ka sani a cikin ulumul Qur'an kafin ka zo mai tafsiri, akwai ma'rifatun nasikh wal mansukh, aya da aya. Mu sani Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani akwai ayoyin da ya saukar da su ana karanta su har yanzu na cikin alqur'ani, amma an goge hukuncin su, an goge hukuncin su. Akwai ayoyin da an saukar da su sun goge hukuncin wasu ayoyin suna na cikin alqur'ani. Wannan aya ga ta mun karanta ita ke goge hukuncin waccan ayar da muka karanta. Hasali ma ana samun ayar da ita aka goge tana cikin alqur'ani, amma wanda ta goge ta ko ba ta cikin alqur'ani, kamar ayar jifar mazinaci. Ayar bulala tana nan, amma ayar kisa jifa ba ta nan, amma kun qur'ani ne, qur'ani ne an yi nuskar karatun amma an bar hukuncin. Dole malamin tafsiri ya san wannan, in ba haka ba zai rika hada abubuwan da bai kamata ya hada ba. Sanin a nasikh wal mansukh ma ba zai yuyu ba, labudda sai ka san aswar makkiya wal madaniya da abin da yake rataye da wannan, sai ka san asbabun nuzul, sai ka san asbabun nuzul. Saboda sanin ka da aswar makkiya wal madaniya shi zai baka ka'ida ta farko mai sauki, shine idan aya da aya suka gogi juna ma'ana ba su hadu ba, shine ake cewa kaman sun dan yi karo. To idan suka yi irin wannan, abu na farko da zaka fara koma wacce ce aka saukar a surar Makka, wacce ce aka saukar a surar Madina, to sai ka ce ta Madina za ta ke goge ta Makka saboda ita ce ta biyo bayan ta Makka. Asbabun nuzul kuma yana da matukar muhimmanci wurin sanin nasikh wal mansukh, yana da matukar muhimmanci wurin sanin cirar hukunci. So wannan a cikin ulumul Qur'an fannoni da yawa wanda ya kamata dole ɗalibin ilmi ya sani kafin ya fassara alqur'ani. Sannan yana da abin da ya zama wajibi mutum ya sani kafin ya fassara alqur'ani, ya san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman waɗanda suke ɗauke da hukunce-hukunce da kuma waɗanda suke fassara alqur'ani, musamman cikin littafin hadisi, kitabun tafsir, kitabun tafsir dan ka bi su da kyau. Bayan ka bi su hadisai da suke magana akan hukunce-hukunce ka bi su, saboda su za su fassara maka kowace aya da ta zo da wani hukunci, fassara mai garanti. Baya ga wannan, ɗalibin ilimi da yake son ya fassara alqur'ani yana buƙatuwa zuwa ga sanin usuluddin, wato ilimin aqida. Saboda sanin ka da ilimin aqida shi zai haska maka fitar da hukunce-hukunce na ilimin aqida wanda yake cikin alqur'ani. Labudda wannan dole ne. Bayan wannan yana da zama wajibi ga ɗalibin ilimi wanda zai fassara alqur'ani ya san usulul fiqhi. Sanin ka da usulul fiqhi zai baka dama mai yawa cikin cire hukunci. Ya zaka gane wannan ayar nassi ce? Ya za a gane wannan ayar mujmal ce? Ya za a gane wannan ayar zahiri ce? Ya za a gane dilalar wannan ayar? Ya za a gane a dilalatul ima'i ne ko dilalatul iktida'i ne, ko kuma ya za a gane wannan mafhumul muwafaqa ne wannan fa hawal khitab ne ya za ka gane wannan mafhumul mukhalafa ne tai wannan kaidoji ne zaka iya cire hukunci da mafhumul muwafaqa wannan kaidoji ne zaka cire hukunci da mafhumul mukhalafa wannan kaidoji ne zai sanya ka sauka daga zahirin aya zuwa tawili wannan kaidoji ne zai hana ka zuwa ga tawili ka tsaya a zahirinta ya ma zaka gane wannan ayar zahirinta da tawilin ta matukunna har ka gane wani dalili zai sauke ka daga zahiri zuwa tawili ko kuwa wani dalili ne zai hana maka haka dukkan wannan ba zai yuyu maka ba sai ka san ulumul usulul fiqi sai ka san usulul fiqi ya ake hada ayoyi da hadisi ya ake hada ayoyi da ijma'i menene matsayin ijma'i a cikin tabbatuwar hukuncin aya duk wannan dalibin ilimi sai ya san shi baya ga wannan dole ne dalibin ilimi ya san abin da ya shafi harakan wannan tarihi da kissoshi tarihin annabawa da kissoshin yanda suka rayu da wasunsu ma tunda akwai kisas da yawa a cikin alqur'ani kuma wannan kisas din wani gurin qur'ani zai fara ta ne sai yayi kaman kadin labarai sai ya wuce nubza yasira kadan tat wani gurin qur'ani zai fada idan baka da wannan ilimin na wannan tarihin da kissoshin nan sai ka rikice masu sauraron ka ma ka rikitar da su dan wani abun zai hada bayanin ne da kissar kuma da bai bayyana ta sarahatan ba akwai bukatar ka santu wannan kissar da qur'ani ya maka ishara zuwa gare ta zai ma wani misali da ita wacce ce tukunna dan fa matakar kissar bata bayyana gare ka ba to misalin da qur'ani yayi ba zai bayyana gare ka ba in misalin bai bayyana gare ka ba zancen ba zai bayyana ba dan me daman a bil misali yatadhihul maqal ana yin misali ne dan bayani ya kara bayyana to la budda ka san wannan ilmomin wannan na tarihi da kissoshi din nan bayan nan akwai bukatar ka san shi kanshi ilimin fiqh kar wani ya dauka nace usulul fiqh shikenan usulul fiqh daban fiqhun daban suna dai da makwabtaka mai karfi suna da makwabtaka mai karfi amma kowanne daban ne shi yasa al usuliyu daban al faqihu daban wannan shine samara wanda al'umma suke bukata a cikin karatun alqur'ani a gurguje fiqhu din nan ya kamata ka san shi inda hali alal mazahib al-arba'a inda hali amma koda akan mazhaban da kake da jama'anka ka fahimce shi zai taimaka ma hakan zai sanya ayoyin da irin sabanin da malamai suke samu a tsakanin su ka gane menene dalilin wannan sabanin ilimin ka na usulul fiqh ya ja ka zuwa ga sanin sabanin kuma daman sabanin ka san shi saboda ka san fiqh sanin ka da fiqh shine zai sanya ka san cewa misali a malami kaza ko mazhaba kaza ga matsayin su a karatun fatiha a karatun bismillah lokacin sallah in za ka karanta fatiha malami kaza ga matsayin shi ga abinda wannan yace ga abinda wannan yace wannan fiqh kenan to menene madogaran malamin da yace kaza me madogaran malamin da yace kaza usulul fiqh kenan to dukkan su ta ina suka ciro wannan ga qur'ani a hannunka to wannan shine asalin sabani na malami kaza a fiqh da malami kaza shi wane ya kalli wannan ayar ta fuska kaza usulul fiqh ya isar da shi zuwa ga hukunci kaza wannan ya kalle shi ta fuska kaza usulul fiqh ya isar da shi a hukunci kaza duk wannan akwai bukatar malamin da zai fassara alqur'ani ya sani ina fada mana duk lokacin da ya zama na cikin waɗannan ilmoma wani abu ya shiga lungu ba a san shi ba ga mai tafsiri to zai zama shi kanshi tafsirin ba zai mar dadi ba balle kuma masu sauraron shi to in ma aka tsaya abi masa dadi ba abu ne mai sauki da yawa daga cikin yan uwa almajirai yanzu daliban ilimi abinda na fada da farko na yin wahala in aka zo wani wuri da aka dan dakushe sai a iya fituwa a ce wa mutane a abu kazan nan ban san shi ba ba kowa yake yi ba so ya kamata in dai an nufi Allah a ciki kuma labudde ya zama Allah aka nufa to ya zama an tsaya abinda aka sani abinda ba a san shi ba ai hakuri ba laifi bane ai dan ka ce Allah ya faɗi kaza ni ban gane wannan ba ilimi na bi kai ba ai ba jahilci bane wannan shine daidai ai ba dan ba yanda zaka yi kai ihada da abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya fada wala yutina bi shay'in min ilmihi illa bi masha wama utitu wama utitu min alilmi illa kalila so da ka wannan duk ba wani abun damuwa bane do Allah ɗan uwa masu fasara alqur'ani da mu da muke garaje mu tsayu akan wannan ka'idar مفسر القرآن دي يند النبي عليه الصلاة والسلام يفسر مفسر القرآن دي يند سبب مزال صلى الله عليه وسلم كفسر دي سورة مقباتة ميقو قرن تاكو تا القرآن دي رأي إذن دي تاكو تا القرآن دي رأي واتو إذن إنا دي رأي كذا أزوتي أتا إنا نيما ونرأي وحجة sai in je sai in dauko alqur'ani in ce a cikin qur'ani zan nema wannan ra'ayin hujja zai yi sauki a gare ni iya karkata kowanne irin nasi dan yi daidai da ra'ayina to wannan ya zama musiba abinda ake so mutum zai karanta alqur'ani ya shige shi ba ya da ra'ayi ya shige shi yana matsayin neutral ba ya da ra'ayin komai yanzu farigun anil ra'ayi yana jiran qur'ani ya sanya masa ra'ayin wannan shine mutumin da yazo yana neman shiriya amma in da man sai da ka kafa akan ra'ayinka ni abu kaza a wuri na kawai shine daidai kuma bar in ga ya muku shi Qur'ani sai ka shiga kai ta wahala kai ta wahala kana bincikawa chip zaka samu abin da zai taimake ka cikin wannan ra'ayin naka so da haka ta hanyar jujjuya nasi ta hanyar caccakudawa amma ai kokari a ce ana neman ilimin ne daga Qur'ani ba an shiga daman da ilimin ba ana so ai fa awa qur'ani yanda aka so so abu na gaba da ya kamata in fada shine duk bayan waɗannan ilimin ma idan sun hadu malamai suka tun daga zamanin sayyidina ali da sahabbai gabaki daya da dukkan waɗanda suke fadin ka'idoji na ilimin tafsiri in sun kare sai su ce wala budda min nurin fi qalbin mufassir duk ka san wannan ilimin duka to har yanzu bai ishe ka kai tafsiri alqur'ani ba akwai wani haske da Allah yake sanya shi a cikin zuciyar malamin da zai fasara alqur'ani sai in ka samu wannan hasken wannan hasken in ka same shi to shine zai motsa duk wannan ilmoman su iya yin amfani kai fasara alqur'ani amma duk ko ka tara wannan ilmoma din in dai babu wannan hasken Allah bai iddi bai maka baiwa da wannan hasken ba to abin zai gagara shi ya sanya Imam Ali karrama Allah wajhahu radiyallahu anhu wanda a cikin waɗanda suka fasara alqur'ani asabai ba kaman shi wasu suna fadin Abdullah bin Abbas lalle kam sayyidina Ali da kanshi yayi magana kan sayyidina Abdullah bin Abbas saboda Abdullah bin Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga addu'an shi shahararriya da ya masa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil ko so amma didda haka Imam Ali yana fadin wata magana kan Abdullah bin Abbas sai ya ce Abdullah bin Abbas ni ban taba ganin mutumin da ya iya fasara alqur'ani kaman shi ba inji sayyidina Ali sai ke cewa idan Abdullahi bin Abbas yana fassara ma alqur'ani kai ka ce lauhul mahfuz yake dibawa yana karanta maka saboda ilmi amma shi Abdullahi bin Abbas din sai yake cewa duk abin da kuka ji yana fassara muku na alqur'ani gurin sayyidina Ali ne shine malami na a tafsiri to Imam Ali yana da wata magana da aka tambaye shi aka je inda yake fassara alqur'ani da inda yake ruwan ilmoma haka sai aka tambaye shi aka ce hal khassakum Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin ahlul bait wa yaku ahlul bait ya kuma abotan gidan annabi shin akwai wani littafi da annabi ya aji yake banta ya baku ko kadai wanda irin ilmomin nan da kake mana shi Aliyu a ciki ne kake cirowa shin akwai wani littafi daban da annabi ya ware wanda a cikin shi wannan ilmomin kake samu shi wanda shi ko littafin nan bai ba kowa ko kadai yan gida ya barwa Imam Ali ce la Allah manzo Allah bai kibanci mu da wani littafi ba illa kitabullah sai dai wannan littafin na Allah shi alqur'ani sai ce aw fahaman utiyahu rajulun salih ko kuma wata fahimta mai kyau wanda Allah yake bai ma wani salihin bawa wanda ya ga dama to wannan hasken shine idan malami ya same shi to zai taimake shi dan abin da yake da shi na guzuri na ilimi su taimaka mai fasara alqur'ani Allah ya mana albarka da samu wannan haske albarka annabi sallallahu alaihi wasallama abu na gaba a gurguje Imam Ali yana fadin wani abu yana cewa alqur'anu dalulun dhu wujuhin faqbalu wujuhahu shi alqur'ani wato kamar sahalul inqiyad yana da fuskoki fuskoki haka to a yace yana da fuskoki faqbalu wujuhahu to ka an shi fuskokin amfanin fadin wannan kalmar da Imam Ali malamai za su zo su kalli alqur'ani tun daga zamanin sahabba ya ka fara wannan kowanne sai ya kalli alqur'ani sai ya dauki wani hukunci a ciki sai ya kafa da wannan nassin kuma nassin sai ya goyi bayan wannan hukuncin nashi to in dai ba da ra'ayi bane da ijtihadi ne Imam Ali ce ku ansa ku anshi wannan fuskokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba fada masahabban shi yana cewa ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum sahabbaina kamar tauraro ne ko alqur'ani yana ce mana wa alamat wa bin najmi hum yahtadun to sai ce su sahabbai na kaman taurari ne wancan tauraron da qur'ani yake cewa bin najmi hum yahtadun sai ce to su sahabbai na haka suke saboda ka duk wanda kai koyi da shi zaka shiri dalilin fadin wannan wani mutum ne ya samu matsala da matar shi sai yayi fushi da ita sai ya rantse da Allah yace bazan sake dawo miki ba illa ba'da hinin da ya fadi hinin din nan bayan ya huce sai fara tunanin to yace ba zai komo mata ba illa ba'da hinin to yaushe ne hinin din nan yau ne hinin tunda shi hinu da larabci kawai zuwa wani lokaci ne kawai wani lokaci to yau ne ko gobe ne ko rana ce sai ya rude ya ne ne zai yi ya karye wannan rantsuwar tashi ko kuma wace fuska zai dauka ya dogara da ita cikin fassarar hinin nan bai gina abin akan ra'ayin shi ba sai ya je tambayi sayyidina Abubakar radiyallahu anhu arbahu ya tambayi sayyidina Abubakar sai sayyidina Abubakar ya ce masa a'a to ai kai da ita har abada ai kai da ita har abada wannan hinin zata baka ma'anar har abada sai ji abun yayi nauyi bai tambaya Abubakar me hujjanka ba kawai sai wuce yin tambayi sai na Umar kaji kajin da muka yi da matata amma ina tunanin yaushe to ya kamata ya halitta gare ni in koma mata ni dai yanzu na huce ina so in koma amma tunda nace illa ba'da hin ban san yaushe ne ya kamata ba amma bai fada mar ya tambayi sayyidina Abubakar ba radiyallahu anhu warda nabi sai yace to ai zaka samu kaman shekara 40 tsakaninku sannan hinu din zashi tabbata shi ma ya dan masa nauyi sai je tambayi sayyidina Usman shi ma bai fada bar yanda yayi da wadancan biyun ba ya tambayi sayyidina Usman radiyallahu anhu warda nabi shi kuma sai ce masa shekara daya sai je samu sayyidina Ali tunda abun saukowa yake ana samun sauki shi da mun sauki yake nema ya samu sayyidina Ali sai sayyidina Ali ce inda safi kuka yi haka da ita da yamma kana iya komawa inda yamma kuka yi da safi kana iya komawa to kuma sai abun ya ruda shi yanzu dai ya samu wanda yake son na Ali nan yafi dadi amma kuma yanzu duk wadancan idan ya bar su ya dauki na Aliyun to kamar ya sake goyen bayan ra'ayin shi ne karshe sai ya je ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya zama alƙalin karshe me yasa ya kai maganan zuwa ga annabi saboda yanzu dai ta Aliyun ta mai dadi amma ya dauki ta Aliyun kamar duk ya bar sauran ya bar ra'ayi ne kawai ni fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni fa abun ya ruda ni kaji abin da ya faru sai annabi ya taro duk sahabban guda hudu ya fara tambaya Abubakar yace Abubakar wannan da ya tambaye ka abin da ya tambaye kan nan wace ansa ka bashi ce nace mar har abada sai ce me hujjanka da mika dogara ka ce mar har abada sai ce da alqur'ani ne dogara ya rasulullah sai ce ira qur'ani yace maka har abada ake nufi sai ce qur'ani ne ya ba mu kissar mutanen zannun annabi yunus ko da Allah ya faɗi labarin su da kissar da karshe ya ba da labarin sun zo sun yi imani sai Allah ya ce fa mata'anahum ilahin yace sai muka je ka fassara mana da mata'anahum ilahin Allah ya ba su jin dadi na har abada har mutuwa so da haka sai na dauka mata'anahum ilahin ai ilahin mautihim sun mutu cikin jin dadi shi yasa sai nace masa hinin nan waccan ce ni da ya fada kawai waccan na to yace gaskiyanka haka nan ne kai kuma Umaru to ina ka samo masa shekara 40 sai ce ni ma Qur'ani ne halati alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura ka ambata mana lokacin halitta annabi Adamu ne Allah da ya mulmula shi a matsayin tabo aka aje shi shekara 40 sannan aka maida shi kasko shekara 40 ko duk 40 40 guda uku nan kafin a musa masa dai shi yasa da aka faɗi hinu wacce na tuno hinu min dari shekara 40 40 ka fassara mana ya rasulullah yace gaskiyanka kai kuma usmanu ina ka samu masa wannan hujjar na shekara 1 ne sai yace shekara 1 ni ma a qur'ani na samu yace to kai ina kuma sai yace Allah tabaaraka wa ta'ala yana faɗa mana ƴaƴan marmari irin su dabino yace mana atat ukulaha kullu hinin duk shekara kullu hinin ai kulla sana yana faɗa min ni wannan hinin da tuno sai ce gaskiyanka kai kuma aliyu ina ka samu masa sai ce ni ko ayi alqur'ani da samu ni tawa da fasarar ta ma ta zo fa subhanallahi hina tumsuna wahina tusbihun so da haka hina tumsuna shi yasa nace masa inda safa kai da marice kana iya koma wahina tusbihun inda marice kai da safi safiya nayi hina ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ashabi kan nujumi bi ayyihi muktadaitum ihtadaitum sahabbai na kaman taurari ne duk wanda ka rike daga ci zaka shirya ma'ana ba sa yin ra'ayin su amma anan in muka kalla kowannen su qur'ani ya shiga sai ya samu fuskar hukunci so da haka shi yasa imamu ali yace alqur'ani yana da fuskoki ko karbo fuskokin abinda hakan ke nufi idan mutun ya tafi cikin alqur'ani da ijtihadin shi ya tsayu akan abu kaza to ga abinda annabi ya tabbatar da sahabbai kira na muhimmi anan lokaci yayi tun da zuna kallon agogo ne kira na muhimmi anan shine wato mu zama wayayyu a musulunci ni da malamai na sai suka fahimci aya kaza ga abinda take nufi ba ra'ayi bane ba haka suka fahimta sai suka yi aiki da shi kai da malamanka sai kuka fahimci aya kaza ga abinda take nufi ba ra'ayi bane sai kuka yi aiki akai to da ni da kai kar mu yi fara kar mu yi jayayya abinda zamu yi wa jayayya shine abinda muka tabbata tsantsar ra'ayi ne da san zuciya amma idan dogaran shi da aya ne kuma ayar nan wannan fuskar da aka faɗa za ta dauka to dan Allah ba jayayya wannan shine almuhim kuma ina ganin zan takaita anan kuma Allah ya dagobe zan tashi nukbata daga nan ayi hakuri labudda zan yi doguwar muqaddima ko in ce madidicin muqaddima akan wannan ilimin na tafsiri da hukunce-hukuncen da ke shi don abinda nake so mu fahimta karatun alqur'ani da tafsiri da ake yi eh karatu ne da ake yi don a samu lada karatu ne da ake don a ji dadi da jin littafin Allah karatu ne da ake yi da amma akwai muhimmai abubuwa a samu hukunci don dukkan rayuwar mu gabaki daya tana cikin alqur'ani dukkan addinin mu gabaki daya yana cikin alqur'ani so da haka mu kalle alqur'ani mu koyi rayuwa a ciki mu kalle shi mu koyi addini a ciki to la budda ibadatan wa adatan mu rika kallon ayoyin nan dan su ba mu izna dan su koya mana ya ake ibada ake rayuwa to muhimmi so da haka tunda hukunce hukunce ne a ciki ya kamata mu kalle shi ta fuskar hukunce hukunce so da haka akan wannan nukta din ta sabani ya zamu yi amfani da sabani a cikin musulunci diba da yanda muka fahimci alqur'ani insha Allah a karatun gaba zan tashi daga nan sai kuma in yi yar muqaddima akan shi kanshi alqur'anin da matsayin shi a wurin mu da kuma ya sahabbai suka rike alqur'ani a baya mu kuma yanzu ya muka rike shi sai mu diba mu ga menene bambancin al'ummar da suka yi ruku da alqur'ani da kuma al'ummar da suka yi watsi da alqur'ani mun tabbata sahabban manzon Allah sun yi ruku da alqur'ani wannan babu sabani babu kokonto a ciki amma mu mun tabbata yanzu tsakaninmu da alqur'ani to kaman wancan hadisin ne sayati zamanul la yuqamina al-islam illa ismuhu wa la min al-qur'ani illa rasmuhu so da haka wannan zamu duba wannan a karatun gaba dan mu kirawo kawunan mu cikin dawowa zuwa ga alqur'ani cikin dawowa zuwa ga alqur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin